إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidul imami shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin matnul ashmawi wanda malam abul abbas abdul bari بن أحمد بن عبد الغني الرفاعي العشماوي القاهري الأزهري المالكي واللفا أيو منا شاؤكو قوتا ذو القعدة هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوا مدينة شكرة جدودة تاريخه دا أربعين دا بقوة وانليدي دي قتلاتين قوتا هدو ميلادية عيسى دمرم عليه السلام shekara ta 2026 wannan shine darasin mu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka malam zai ya tashi babu tayammu babi wanda zai yi magana akan taimama malam yayi bayani akan abun da shine tsarki na ruwa idan mutum yayi alhadathul akbar ko alhadathul asghar idan mutum ya fitar da kazamta karama ko mutum ya fitar da kazamta babba zai yi wanka ne to malam zai yi bayani akan abu na biyu wanda za ya dauke ma mutum wannan alhadathul akbar kin ko alhadathul asghar nashi malaki to babu tayammum babi wanda zai yi magana akan tayammum idan aka ce at-tayammum kalima ce wanda aka dauko ta daga amma ya ummu amman an dauko kalman ne daga yayi nufi yana yin nufi shine amma ya ummu amman shine alqasdu nihi aslan taimama a lugha a yaren larabci na kace at-tayammum ana nufin da shi alqasdu shine mutum yayi nufin wani abu saboda ita taimama za ta taimaka ma kai nihin doke kazamtarka domin ta baka dama kai sallah Allah madaukakin sarki yana cewa wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi wala tayammamul khabitha sai ma'ana shi ta kasance wala taqsudul khabitha kada ku doki abinda baya da kyau ku yi nufaci za ku yi sadaka da shi a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa wala aminal baital haram ay wala qasidinal baital haram koda ko sun yi nihin fuskanta albaitul haram haka kuma an hakaito daga Imru al-Qais yana cewa tayammamatil aynul lati inda sarikun yafi'u alaiha dhillu armaduha tami to a mahallu shahid anan da yake cewa tayammamat al-ayn ma'ana ai qasadat al-ayn shine tarinihi shine abin da yake nufi ana haka akwai ayoyi a cikin al-Qur'ani mai girma masu tabbatar da cewa ita taimama abu ne wanda ba malam bane ya kirkire shi abu ne wanda ya tabbata al-Qur'ani ya tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana cewa aula mastumun nisaa falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba ko kun yi mu'amala da matanku falam tajidu ma an sai ba ku samu ruwa ba to fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku yi taimama ku samu bagire wanda yake mai tsarki ne haka yazo a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fujar and Allah yana cewa waju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhura and Allah yana cewa kuma an sanya mun kasa ta kasance masjid ne ta kasance bagire ne na sallah wa tuhuran kuma ta kasance tsarki ne abinda manzo Allah yake nufi da tuhuran shine tsarki akwai al-ijma dukkanin malamai na mazhaba ta fiqhu guda hudu sun ittifaki akan cewa taimama abu ne wanda ya tabbata daga alqur'ani mai girma ya tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-qarafi a cikin littafin shi al-dhakhira yana cewa ita taimama tana daga cikin khasa'is na wannan al'umma tana daga cikin abunda Allah madaukakin sarki yake banci wannan al'ummar da shi saboda Allah ya tausaya ma wannan al'umma kuma Allah ya kyautata a wannan al'umma idan ka lura a baya Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa idan mutum yayi al-hadathul asghar ko al-akbar zai tsarki ne da ruwa shi kuma ruwa kamar yadda al-Imam al-Qarafi yake fada shi kuma ruwa abu ne wanda babu yadda za a kai rayuwa sai da shi Allah yana cewa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy muka sanya dukkanin komai yana rayuwa ne da ruwa to kuma anan sai Allah ya sanya dan adam ko Allah ya sa wannan al'umma su yi taimama a lokacin da basu samu ruwan ba ita kuma ƙasa ita ce asli wanda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam da shi to kaga a wajen tahara ko a wajen ibada sai aka umarci dan adam ya hada da ruwa wanda su ne tushen rayuwa wanda ba zai iya rayuwa ba sai da su idan bai samu ruwa ba sai aka umarce shi da ya amfani da ƙasa saboda ƙasa ita ce tushen da aka halicce shi da ita to wannan yana nuna cewa ita ibada a karan kanta shine abun da dan adam zai yi domin ya ji dadin rayuwa ta duniya ya ji dadin rayuwa ta lahira domin a samar da kai ka ji dadin rayuwa ta duniya sai aka yi ka da ƙasa domin kuma a sa ka more ma wannan duniya sai aka halitta ma ruwan da zaka amfani da su to sai aka sa tsarkin ka yana yawo ne akan waɗannan abubuwan guda biyu ba dan komai ba saboda mutum ya tabbatar da cewa ita wannan ibada ibada ce mai girma haka al-Imam al-Qarafi ya ci gaba da cewa kadibo yadda shari'ar musulunci take lura da abun da yake lokaci ne saboda kada lokaci ya huta baka yi ibadar da take akan ka ba sai aka baka dama kai taimama domin ta dauke maka domin ta dauke ma wannan hadasin na kada ka bari lokacin ibada ya wuce ka ba tare da kai ibada wannan kuma abu ne mai nuna cewa shari'a tana kula da abun da yake lokaci ne shari'a tana lura bata bada dama ba mutum yayi amfani da lokacin shi a wurin da ba abun alkhairi bane ba al'ummomin da suka gabace mu idan sarki ya kama su koko idan suka yi al-hadathul asghar ko al-hadathul akbar to idan ba a samu ruwa ba na arwalla za a jira ne sai lokacin da aka samu ruwa ba za a yi taimama ba sai dai ko kwana biyu za a yi mutum idan ya samu ruwa sai ya yi tsarki sai ya yi wannan ibadar ta kwana biyu ya ranka amma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya shar'anta mana taimama domin ya tausaya mana akwai abubuwan da malam bai kawo ba kafin mu shiga malam akwai abubuwan da bai kawo ba akwai mujibatu tayammum akwai abubuwan da suke sa mutum dole ya taimama idan bai samu ruwa ba abu na farko shine mutumin da baya lafiya wanda baya iya amfani da wa'annan ruwan bai lafiya kuma ruwan koda ma akwai su shi bai iya amfani da su saboda wani ciwo da ke gare shi ko saboda wata larura da ke gare shi laruran da ba ta bukatar a yi amfani da ruwa mutum na biyu shi ne mutumin da yake balaguro baya da ruwa koko yana da ruwan amma dai yana da bukatar ruwan domin ya sha ko domin ya yi wani amfani da su mutum na uku shi ne mutumin da yake gida zaune amma kuma lafiyan salau shi kawai matsalar ruwa ne aka samu wannan mutanen guda uku kowanne daga cikinsu za a yi taimama amma da sharadi guda biyu sharadi na farko shi ne idan ba a samu ruwan ba kai tsaye ka ne ma baka samu ba koko an samu ruwa amma baya isan ka domin ka yi wanka to a lokacin nan ne mutum zai yi taimama amma dole sai ka tashi ka je neman ruwan daidai gwalgwadon ikon abin da kake iya inda ga nan zaka iya tahiya kwana tsaba neman ruwa to ka tafi inda ga nan zaka iya tahiya abin da ya Allah so ka tabbatar dai kai wani motsi mai nuna cewa ka tafi neman ruwan baka samu bane ba haka ba kawai da ka murda famto kaga babu ruwa a cikin gidanka kawai kai sai mamu a sai ka fito waje ka tambaye makwabta idan baka samu ba in ya so sai kai sai mamu mutun nabi a cikin mutanen nan na uku da muka zana yana da daman ya yace mamu idan aka ce akwai ruwan amma kuma ba ya da daman ya yi amfani da ruwa ga ruwan amma mutum ba ya iya da dabe da daman ya yi amfani da su kamar mutumin da bai lafiya mutumin da bai lafiya yana tsoron idan ya yi amfani da ruwa masu sara ta kama shi ko idan ya yi amfani da ruwa ciwon shi baya buƙatar ruwa koko idan ana tsananin sanyi sanyin da idan kai arwalla ko kai wanka za a iya cutar da kai koko mutum yana tsoron a ce kana tsoron wani namun daji a ce a daji ne kake amma kana tsoron idan ka fita neman ruwa wani abu ya same ka ya ma illa to a nan ma mutum zai iya taimaka kaga akwai ruwa amma larura ta hana ka je ka samu ruwa koko mutumin da shi akwai ruwa amma babu wasilan da zai samu ruwa misali akwai ruwa ruwan yana cikin rijiya amma shi ba ya da gugan da zai zira domin ya ja wannan ruwan koko akwai ruwan amma ba ya da so wanda za ya jawowa domin ya yi amfani da wa'annan ruwan nashi koko tsoro mutumin da a ce idan ya fita neman ruwa yana tsoron dukiyar shi yana tsoron idan ya fita cikin dare neman ruwa domin ya yi wanka ya sallah asuba bare za su iya shiga su mai ta'addanci ko kaga shi ma wannan sai ya taimama domin ya yi ibadar shi koko mutumin da yake ganin idan ya tafi neman ruwa lokacin sallah zai iya huta yana ganin to idan dai lokacin sallah zai iya huta shi ma wannan yana da daman domin ya yi taimama ya yi ibadar da take gabansa to anan a tayammu malaman fiqihu suna da maganganu guda biyu akan taimama shin ita taimama idan ka yi ta ta ɗauke ma wannan hadaskin naka ko ba ta ɗauke ma hadas ɗinka ba misali a ce kana buƙatar ka yi wanka saboda wani abu ya fita daga jikinka to idan ka yi taimaman za ta ɗauke ma wannan wankan har abada koko za ta baka dama ne ka yi sallah a lokacin da ruwa ya samu sai ka yi wanka a mazhaba ta malikiya wanda ita ce muke rayuwa da ita su a wurinsu taimama yana baka dama ne ka yi ibadan da yake gabanka ka yi taimama domin ka yi sallarka ta azhar idan lokacin sallar la'asar ya yi babu ruwa ka ƙara yin wata taimama ka yi sallah idan lokacin magariba ya yi babu ruwa ka ƙara yin wata taimama ka yi sallah amma da zarar an samu ruwa kuma wancan wankan da aka tambayo ka za ka yi kayanka magana ta biyu shine sauran jumhur sauran malaman fiqhu su suna ganin taimaman tana ɗauke ma hadasin ne gaba ɗaya misali da za a ce kana da buƙatar ka yi wanka amma babu ruwa sai ka yi taimama to ba za ka dawo ba domin ka ce ka yi wanka saboda an samu ruwa wannan ita ce magana Ibn Rushd ita ce magana Huwais min Dad to wannan mutanen sun tafi akan cewa idan dai mutum ya taimama to wannan ya ɗauke masa wannan wanka amma tunda mu muna rayuwa ne da mazhaba ta malikiya za ka taimama ka yi sallah amma a lokacin da aka samu ruwa kuma to a lokacin kuma mutum yana buƙatar dolensa ya samu ya yi wanka domin ya ɗauke ma kanshi wancan hadasin nasa malaki ta babu tayammu babu wanda zai yi magana akan taimama ya ce wattayammumu fara'idun walittayammumi fara'idun wa sunanun wa fada'il malaki ce taimama tana da abin da yake farilla ne kuma tana da abin da yake sunna ne kuma tana da abin da yake falala ne mun yi bayani abin da ake ce ma farali da abin da ake ce ma sunna da abin da ake ce ma falala malaki ce fa amma fara'iduhu fa arba'atun malaki ce amma farillan arwalla malaki ce su kuma guda hudu ne farillan taimama fa amma fara'iduhu malaki amma farillan taimama fa arba'atun malaki guda hudu ne na farko malam yace anniyatu shine niyya wa huwa an yanwiya istibahata as-salati shine yayi niyyan
ba kanshi dama yin sallah li anna tayammuma la yarfa'u al-hadatha 'ala al-mashhur, saboda ita tayammuma a wajen malaman fiqh 'ala al-mashhur, a wajen malaman malikiya ba ta doke ma hadasi, kamar abinda muka faɗa yanzu. Idan ka yi tayammuma, tayammuman ya baka dama kai sallah, to da ka samu ruwa za ka yi wanka ne. Abu na farko malace an-niyya. An-niyya shine al-qasdu, shine kai nufin cewa zan yi tayammuma domin in yi sallah. An gane ko? Wa mahalluha al-qalbi, ita kuma niyya ana yin ta ne a zuciya, kamar yadda muka sha faɗa. Ba sai ka ce na yi niyyar yin tayammuma ba domin ta ɗauke mini hadasi in samu in yi sallah a zahra, ba sai ka ce wannan ba. Kawai za ka yi niyya ne a zuciyanka, ka yi niyyar tayammuma. Sannan kuma a wajen niyyar tayammuma za ka yi niyya guda biyu ne. Na farko niyyar tayammuma da niyyar zai ɗauke ma hadasinka, idan akbar ne, idan na wanka ne, za ka ƙudurce a zuciyarka zan yi niyyar tayammuma domin ta ɗauke mana babban hadasina na wanka in samu dama in yi sallah. Idan kuma ya kasance hadasi ne na arwalla, to za ka yi niyyar tayammuma, kuma ka yi niyyar cewa abinda za ka yi tayammuma kan shi arwalla ne, ba wanka ba. Ita niyya kamar yadda muka faɗa abu ne wanda ana yin shi a zuciya. Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyyat, Allah yana cewa ayyuka suna tabbatuwa ne da niyya. Idan mutum ya tayammuma ba tare da yayi niyya ba, to wani abu yayi daban, ba tayammuma ba ce, wannan tayammuman ba za ta ba shi dama domin ya yi sallah ba. Da malam ya ce an-niyya, malam yana cewa istibahatus salah, domin ya baka dama ka yi sallah. Sai malam ya mance wasu abubuwa kamar at-tawafu bil ka'aba, mutumin da yake tawafi shi ma idan bai samu ruwan da zai wanka ba zai iya tayammuma domin ya yi tawafi. Haka mutumin da zai taba alqur'ani domin ya yi karatu, mutumin da yake da janaba ko macen da take da janaba ko take da jini na nifasi ko wani abun da ya kama da haka, idan lokacin tsarki yayi bata samu ruwa ba, to za ta iya tayammuma domin ta taba alqur'ani mai girma. Malaka cewa li anna tayammum, saboda ita tayammuman la yarfa'u al-hadathu 'ala al-mashhur, ba ta dauke mu mutum wannan kazamtar tashi a wajen malaman malikiya. A duk lokacin da aka samu ruwa, to mutum zai yi kokari yayi wanka. To anan sai malaka yake cewa li anna tayammuma la yarfa'u al-hadatha 'ala al-mashhur, saboda tayammuman ba ta dauke mu mutum hadasi. Mun yi magana cewa malamai suna da maganganu guda biyu a karkashin wannan. Malikiya suna ganin tayammuma ba ta doke ma hadasi, idan aka samu ruwa za ka yi wanka. Sauran malamai suna ganin idan ka yi tayammuma ko da an samu ruwa ba za ka yi wanka ba. To shi ne wasu malaman suka ce sabanin da aka samu sabani ne na lafazi, wanda ya ce la yarfa'ul hadas, ba ya doke hadasi, yana nihin da cewa ba ya doke ma hadasi dokewa har na arbada. Yana doke ma, ita tayammuma tana doke ma hadasi ne zuwa wani dan lokaci na kai sallah, kuma lokacin da aka samu ruwa za ka yi wanka. Duk kuma wa'anda suka ce yarfa'uhu, kamar tayammuman tana doke ma hadasi, to shi ne su kuma suna magana akan cewa tayammuma ba ta doke ma hadasi biyu. Ma'ana ba za ka gama tsakanin tayammuma kai sallah biyu ba, kai tayammuma guda kai sallah azhar, kuma idan lokacin la'asar yayi ka ce ba za ka sake wata tayammuma ba, ai dazu ka yi tayammuma. To shi ne sabanin nasu sabani ne na lafazi, amma abinda yake wajen mazhaba ta malikiya, su duk yadda aka yi ma mutum za ya sake wanka ne a duk lokacin da ya samu ruwa. Malam ke cewa abu na biyu wa ta'mimu wajhihi, shine mutum ya shafi fuskansa. At-ta'mim shine ka game fuskanka da shahuwan ƙasa. Malam ke cewa wa ta'mimu wajhihi, da game huska a lokacin da ka bugi ƙasa sau ɗaya, to idan ka tashi shafawa za ka game huskanka ne gaba ɗaya. Amma a wajen game huskan mutum ba za ya cewa sai ya tsefe gemansa ba, kamar yadda idan arwalla ce za ka yi. Haka kuma a cikin idanunka ba za ka cewa dole sai ka cuda a cikin idanunka ba, saboda kada a je akwai ƙasan da za a iya cutar da idanka. Kuma ba za ka ce dole sai ka sa hannunka a cikin hancinka ba, saboda kada a je akwai abin da zai iya cutar da kai. Abin da za ka yi idan ka bugi ƙasa, kawai za ka shafa fuskanka ne haka sama-sama, ba tare da ka ce sai ka darza a cikin idanu ba, ko ka tsatsefe geman ka malam yace wayadaihi ila ku aihi abu na uku mutum zaya wayadaihi ila ku ai zaya cuɗa hannayensa ne tun daga ɗan yatsinsa har zuwa guwashi ta hannu ta farko malam yake cewa wa ta'mimu wajhihi wa yadaihi ila ku aihi da shahuwa da game shahuwar huska wayadaihi ilal ku aini da cuɗa hannunsa tsakanin zuwa guwashi ta farko ta hannu waddar batul ula wasa'idu tahir malam yake cewa waddar bal ula da bugun kasa na farko shi ma wannan farali ne a wajen taimama dole mutum idan zai taimama sai ya bugi kasa bugun kasa na farko wannan shi ma wajibi ne wasa'idu tahir malam ce farali na hudu shine mutum ya samu bagire wanda yake mai kyau Allah madaukakin sarki yana cewa falam tajidu ma'an idan baku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiban sai ku samu bagire wanda yake bagire ne mai kyau to shine malai fasara maka abinda yake cewa bagire mai kyau wa huwa kullu ma sa'ada ala wajhil ard shine duk abinda ya tsoro daga saman kasa min turabin daga kasa aw ramlin ko abinda yake rairayi ne aw hijaratin ko abinda yake dutse ne aw sabakhatin ko kasa wadda take da gishiri aw nahwi zalika ko wani abun da ya kama ko wani abun da ya kama da haka wannan sune farillai guda hudu na arwalla da malam ya zana mana farali na farko shine mutum yayi niyya to anan malamai sun yi sabani yaushe ne mutum zai yi niyya wasu suka ce a lokacin da ka zo yin taimama kamun ka bugi kasa ma za ka yi niyya ne wasu kuma suka ce a za ka yi niyya ne lokacin da ka zo shahuwa huskanka idan ka bugi kasa duk baka yi niyya ba amma sai lokacin da ka zo shahawa to sannan ne za ka yi niyya duk wanda mutum ya yi amma abinda ya fi shahara a wajen malamai na malikiya shine ka yi taimama tun lokacin da za ka bugi kasa bugun kasa na farko sai ka yi niyya cewa za ka yi taimama domin ta dauke ma kazamtakka idan karama ce ka yi niyya idan babba ce ta wanka ka yi niyya sannan sai mutum ya bugi kasa ya sha huskarsa amma akwai wasu farallai guda uku wanda malam bai zana su a nan ne ba farali na farko yin taimama na biyar wanda malam bai zana ba shine ya kasance dole sai lokaci ya shigo idan mutum ya taimama lokacin sallah bai shigo ba to wannan taimaman ba za ta bashi dama domin ya yi sallah ba abu na biyu alfawr wal muwalat dole sai mutum ya kasance ya yi gaugawa kuma sannan akwai almuwalati sannan dole sai ka bi yadda Allah ya ce fatayamma musa idan tsayman famsa wudu yujunukum wa aydikum ka fara da abin da yake huskarka ne sannan ka shahi hannayenka akwai farali na uku wanda malam bai kawo ba shine ittisaluhu bima fu'ila lahu shine ita taimaman dole sai ta kasance tana gab da lokacin da za a yi sallah ba so ayi taimama kuma a jira da awa ɗaya ko da awa biyu ko da minti 30 ko da minti 15 ta kwana a sallah ita taimama so ake ana yin ta ya zamanto tsakaninta da sallah iqama kawai za a yi sai ka zo gindin masallaci sai ka yi taimama kana yi sai a yi iqama sai a tara sallah tare da kai wannan farillai ne guda uku wanda malam bai kawo su ba sai malam yake cewa wa amma sunanuhu fa thalathatun malam ce sunnonin taimama su kuma guda uku ne ita sunna a wajen mazhaba ta malikiya duk mutumin da ya bar sunna a wajen taimama to dole zai sake sallah idan mutum ya bar abun da yake sunna ne cikin abun da malam zai zana a nan gaba to a wajen mazhaba ta malikiya dole ne mutum ya sake sallah malam ce wa amma sunanuhu fa thalathatun malam ce amma sunnonin shi guda uku ne na farko malam yake cewa tartibul mashi shine mutum ya jeranta shahuwa Allah yana cewa famsahu bi wujuhikum kuhara da abun da yake huskan ku ne sannan sai ka fara da abun da yake hannunka ne to idan mutum ya fara da abun da yake hannu ne ya fara shahuwan hannun shi tukwara ya shahi huskan shi shi ma wannan taimaman nashi bai yi ba malam yake cewa tartibul mashi da jeranta shahuwa wal mashu min al ku'i ila al mirfaqi da shahuwa daga guwan mutum ta farko ta hannu zuwa guwan shi na biyu na hannun shi
malai yake cewa wal bad'u malai yake cewa wa tartibul mashi wal mashu min al ku'i ila al mirfaqi da shahuwa tsakanin guwa ta farko ta hannu zuwa guwa ta bi wa tashdidu darba lil yadaini da sabanta bugun kasa lil yadaini a wajen shahuwar hannu shahuwa ta kasa ta farko ita ce wajibi amma ta bi ita kuma sunna ne idan ka ga dama da bugu guda zaka iya shahuwar muskanka ka shayi hannuwanka ka tashi kuma arwallanka yayi malaike cewa wa amma fada'iluhu fa thalathatun aidan malaike cewa farallan arwalla su ma guda fallan falalolinta na ce mama malaice fa thalathatun aidan su ma guda uku ne at-tasmiyatu malaice na farko shine zaka ambaci Allah ko kace bismillah ko kace bismillahir rahmanir rahim dukkanin shi ya inganta wal bad'u bi mashi zahiril yumna malaike cewa kafara shahon wajen hannunka na dama bil yusra da hannunka na hagun ilal mirfaqi zuwa guwa shine abunda malaike nufi zaka fara shahawa daga nan wannan hannun naka na hagun shi zaka dauko ka shahwa daga nan zahiril yumna kenan sai ka fara shahwa abunda yake wajen hannunka ne malaike cewa summa bil batin ila akhiril asabi sannan kuma ka medo hannunka ta nan kasa sai ka shaho ya zo nan har sai ka zo zuwa ƙarshen ɗan yatsinka malaike cewa wa mashul yusra mithla dhalika wallahu a'lam shi ma hannunka na hagun sai ka dauko wannan hannun naka na dama ka shaho abun da yake daidai nan sannan sai ka biyo da shi ta nan ne sai ka zo daidai ɗan yatsinka na hannu malaice wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine yafi kowa sani to akwai abubuwan da malam bai kawo ba wanda sun shahi taimama abu na farko shine makruhatut tayammum shine abunda an kyamaci mutumin da zai yi taimama yayin shi wannan kuma abubuwa ne guda hudu abu na farko at-tayammum ala ghairi turab shine mutum ya yi taimama da abunda ba kasa bane indai akwai kasa to kasa ce ya kamata mutum ya yi taimama da shi dan haka in akwai kasa ba za ka yi da dutse ba idan akwai kasa ba za ka yi da wata dadduma wadda take da kura ba idan akwai kasa ba za ka yi da karo ba idan akwai kasa ba za ka yi da bushashen wannan ba kasa wadda take da ruwa amma idan ya kasance babu kasa to duk abin da ya tarbi gaban ka za ka iya taimama da shi kuma taimaman ka yayi abu na biyu wanda ba a so mai taimama yi shi shine ka kara akan shahuwa na farko an ce kai shahuwa daya sai kaga ai kai biyu kamata kai ko uku to wannan ma yana daga cikin abun da an kyamance shi abu na hudu na uku wanda an kyamace shi a cikin yin taimama shine at-tankis shine mutum ya fara shahuwa hannayensa kamin ya shafi huskansa abu na hudu wanda an kyamance shi a cikin taimama shine mutum yayi taimama alhali shi kuma al'auran shi tana a bayyane to idan mutum zai yi taimama ya zamanto cewa al'aurarsa shine ya sitirta al'auransa daga abin da yake cibin sa ne zuwa abin da yake guwan sa ne haka idan mutum ce ita ma an so a lokacin da za ta yi taimama ya kasance al'auranta tana a rufe ne akwai abubuwa waɗanda suna warware arwalla su ma malam bai zana mana su ba abu na farko da yake warware taimama shine samuwar ruwa da za a ce kayi taimama ana cikin ikama sai ka ji famfan ka ya fara kururuwa an samu ruwa to ba za ka ce zan yi da sallah bane ba da an samu ruwa to taimama kuma ta tashi daga aiki za ka yi wanka ne idan bukatar na wanka ne za ka yi wanka idan bukata na arwalla ne za ka yi arwalla sannan abu na biyu da yake warware taimama duk abin da yake warware arwalla to yana warware taimama a baya mun yi bayanin abubuwan da suke warware arwalla to duk abin da ka san an ce ma yana warware arwalla to wannan shi ma yana warware sallah a ƙarƙashin babin taimama akwai wata mas'ala da malaman fiqihu suke tattaunawa shine mutumin da shi bai samu ruwa ba kuma bai samu ƙasan da zai yi taimama ba shi ya za yi mutum ne misali an darne sa mutum ne an kulle shi bai a bashi dama ya samu ruwa ba kuma ba a ba shi dama ba ya bugi ƙasa saboda hannuwansa suna daure ko kuma mutumin da an tsare shi a cikin wani ɗaki
inda ba zai samu ƙasa ba kuma ba zai samu ruwa ba, ko ko mutumin da shi an kewaye shi ana buɗe shi a kowane lokaci, idan ya fito domin ya nemi ruwa za a kama shi, idan ya fito domin ya nemi ƙasa za a iya kama shi, wata jarabawa za ta iya samu shi. To shi wannan menene hukuncinsa wanda bai samu ruwa ba kuma bai samu ƙasan da zai taimama ba? A nan malaman fiqh sai suka yi magana guda hudu. Magana ta farko shine magana ta al-Imam Malik. Imam Malik yana ganin mutumin da bai samu ruwa ba kuma bai samu ƙasan da zai taimama ba, Imam Malik yake cewa la yusalli wa la yaqdi, shi wannan ba zai sallan ba kuma ba zai ramka ba. Misali a ce kana darme, ba a baka dama kai arwalla ba, ba a baka dama kai taimama ba, aka kira azhar ba za ka yi ba, aka kira la'asar ba za ka yi ba, kuma idan an kwance kama ba za ka maida ba. Wannan ita ce maganar da al-Imam Malik ya tafi a kanta. Malam mai littafin al-Ashal yana cewa wa asqatu as-salata wal qada'a an adimin sa'idahu wal ma'a, yana cewa an sabkar da sallah kuma an sabkar da ramko ga mutumin da bai samu bagiran da zai buga ba domin ya yi arwalla, da mutumin kuma bai samu ruwa ba wanda za ya samu domin ya yi taimama da shi. Akwai magana ta biyu, shine magana ta Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ɗaya ne daga cikin manyan malaman Malikiya. Shi yana ganin yusalli wa yaqdi, za ka yi sallah amma kuma za ka ramka. Misali an darme ka baka samu ruwa ba, baka samu ƙasa ba, sai ka ji an kira azhar, to za ka yi sallah ne daidai gwargwadon ikonka, amma a duk lokacin da aka warware ka kuma za ka maida, za ka sake wannan sallah saboda waccan ka yi ta ba tare da tsarki ba saboda larura. Akwai magana ta uku, ita ce magana al-Imam Ash'ab. Shi kuma yana cewa yusalli wa la yaqdi, shine ka yi sallah amma ba za ka ramka ba, kana darme baka samu ruwa ba wanda za ka yi arwalla da shi, baka samu ruwan da za ka yi taimama da shi ba, to shi ma wannan kawai za ka yi kokari ka yi sallah. Malam ce amma wa la yaqdi, ba za ka maita ba tunda ka rige ka yi. Akwai magana ta hudu, ita ce magana ta ƙarshe. Akwai magana ta asbagh, shi kuma yana cewa la yusalli wa yaqdi, ba za ka yi sallah ba saboda ba a baka daman ka yi arwalla ba, kuma ba za ka yi sallah ba saboda baka da daman yin taimama, amma wa yaqdi, malam yake cewa amma za ka ramka. A cikin waɗannan maganganu guda hudu, da wanda ya ce ba za ka yi sallah ba kuma ba za ka ramka ba, da wanda ya ce za ka yi sallah kuma ka ramka, da wanda ya ce ka yi sallah amma ba za ka ramka ba, da wanda ya ce ba za ka yi sallah ba amma za ka ramka, Allah Ibrahim wani ka zaɓa? Ana ɗarme amma ka yi amma ba za ka ramka ba. Malam Ibrahim ya zaɓi magana wadda yusalli wa la yaqdi, wadda ita ce magana ta al-Imam Ash'ab. Ma ni dai na ɗauki maganar Imam Malik, ba zan yi ba kuma ba zan ramka ba. Wanda ya ɗarme ni sai hukunci ya hau kan shi, saboda shi ya hana ka ko? To a nan ya kamata mu kwana, idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi babu shurutus salah. Akwai abin da nake so na ce kan Ibnul Qasim. Ibnul Qasim wannan yana daga cikin manyan malamai na mazhaba ta Malikiya. Ibnul Qasim bayan al-Imam Malik ya kasance, magana shi ta kasance hujja ce a mazhaba ta al-Imam Malik. To ka sanya aka yi Ibnul Qasim ya samu ilimi har ya zamanto a mazhaba ta Malikiya babu yadda za a yi magana ba ce Ibnul Qasim ba. Yana da maganganu sosai masu ƙarfi wanda mazhaban tana amfani da su. Ibnul Qasim ya samu ilimi ne a lokacin da aka yi masa arme. Lokacin da aka yi mishi arme a wata na farko, yana cikin cin amarcin shi, ya ce ma matar shi, ni zan tafi, akwai wani malami ana ce mishi al-Imam Malik, ya ce da haka zan tafi a Madina in tarda shi ya bani ilimi. Ya ce Ibnul Qasim yanzu daga yin arme ba a yi watanni ba duka baya wuce, wasu malaman su ce sati, wasu malaman su ce sati biyu, wasu su ce duka bai wuce wata. Yace kawai zai je Madina a wajen babban malami Imam Malik ya dauki ilimi. Sai ta ce mishi, to yaushe zaka dawo? Yace to dan Allah ya sa dai ko shekara ɗaya ko shekara biyu haka zan dawo insha Allah. Ta ce mishi, to babu damuwa, Allah ya kiyaye hanya. Ibnul Qasim ya tafi Madina ya tarda al-Imam Malik. A lokacin da ya je Madina, a lokacin an hana Imam Malik karantarwa, a lokacin an hana Imam Malik karantarwa an hana shi kuma ya hanu to kaga yanzu mu yanzu idan aka ce ba za ka yi karatu ba sai ka ce sai kai to amma a lokacin Kadiba Imam Malik duk ilimin shi aka ce ya bar karatu amma ya bari ya hanu to Ibn al-Qasim ka sanya yake yi Ibn al-Qasim a kofa gidan Imam Malik yake zuwa yayi zaune sai lokacin da Imam Malik ya fito sallah a lokacin nan ne Imam Malik yake bashi hadisi guda ɗaya sai ya rubuta idan Imam Malik ya fito zai yi sallah sai ya bi shi ana tafiya yana haddasana fulanin an fulanin an fulanin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza sai ya rubuta kuma gobe sai ya dawo a duk kullun yana samun hadisi biyar idan an yi ta sallah asuba ya samu hadisi azhar lasar magriba isha ya samu hadisi a haka kuma yayi shekaru yana kwana kofa gidan Imam Malik lokacin an hana Imam Malik hita kuma an hana Imam Malik ba da karatu har Imam Malik yake cewa to da na so a ce duk da dai na ga kwazan ka da na so a ce in zan kilabewa da ni da kai ina baka karatu to mahallu shahid anan shi Ibn al-Qasim lokacin da ya tafi neman karatu ya ce matar shi zai je yayi wata ɗaya ko shekara biyu ya dawo to Ibn al-Qasim bai dawo ba sai da ɗan shi aka aihon mishi da matar shi tana nan ita har ta aihu bayan ta aihu ɗan ya girma har ya fara neman ilimi kamar yanzu a ce ya girma ya kai shekara 20 ya fara neman ilimi sai ce ma mamma ta wai ina baba sai ban ka je neman ilimi shekara 20 har yanzu bai dawo sai ce to ina ya tafi sai ta ce ya tafi Madina wajen Imam Malik neman ilimi kawai ya kama hanya sai Madina wata ran sai tardo Imam Malik tare da dalibai an cika majalisa Imam Malik yana karatu sai dan nan nashi ya sallama yace assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam yace afikum Ibn al-Qasim yace cikin ku akwai wanda ake ce mai Ibn al-Qasim sai yace eh ganin nan ni ne Ibn al-Qasim yace kai kuma ina ka sani yace ai ni ne danka wanda ka baro matarka da ciki a lokacin ba aiko wata ɗaya da aure ba to dan ne har ya girma gashi ya tardo uban shi a neman ilimi me yasa muka kawo wannan isa saboda himma da mutanen kirki suke da ita wajen neman ilimi mamu yanzu zaka ga cewa muna raya wani lokaci malamin ma ya yi daliban kwazan a zo ai karatu kana jawo su suna zumbulewa kana jawo su suna zumbulewa idan aka yi katari kai latti wani zai fara ko ina malam ya tsaya idan aka yi to wannan mutane ne wanda sun ba da rayuwarsu a ilimi shi yasa Allah albarkaci iliminsu yanzu Kadiba shekarun da yayi yayi hakura da rayuwar shi gashi yanzu ana ganin abubuwan shi yana samun lada sai ka gaya mun da shekara 20 din da zai zamna ya more da shi da matar shi da shekara 20 din da zai je ya nemi ilimi duniya ta amfana da wannan ilimin wanda hayyam har Allah ya tashi kasa yana mai addu'a wa nafi to dole idan ana son albarka ta ilimi dole sai an jajirce idan ana son albarka ta rayuwar ilimi dole sai dalibi ya yi kokari ya jajirce ya bada dukkanin rayuwarsa ga ilimi malamai suna da wata magana da suke faɗa anan suna cewa ati kullaka lil ilmi utika jiz shine ka ba ilimi dukkan jikinka ganga jikinka ka dauke ta ka ba ilimi a lokacin nan ne zaka samu wani dan kaso na ilimi amma idan dai ilimi ba a mai shan ruwan tsaye yau in zo gobe in kizo ko in na samu dama zaka yi shekara 20 baka samu komai ba dole sai an dage sai an nace sai an yi hakuri da tsangwama sai an yi hakuri da dukkanin wasu abubuwa na rayuwa wanda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh